الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان احسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وفتن كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. بعد ان هو ان يوفينا تعالى وكيل اكثر من شكر الله بشيء يقول تلك بدو سوى قال ابو شيء في شيء من الجنه ليكفي شكر الله بعد ان يكون الانتساء في كتابه قال اوتى غير من رشد شكر الله لا رشد فيها اي lokacin ta a yawa yau a cikin muna da wasu a kan adalci. Wata kalma adalci wata kalma ce da ya fi abinci wadda ta mutane da zama da Allah ya halice shi ko da shi baya yi yana so a yi masa adalci. Shi ba ke da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce karfi da shiga a komai nasa akwai abu daidai sanya abu a wurin da ya dace. Zuciyar adalci shi ne zalunci, tsawakon wajen sanya abu a cikin da ya dace ba, ko kuma wajen rubuta ciki da harambe da kuma wato abin da ya shafi ɓace haƙƙin mutane. Wannan adalci yana da kalmomi da yawa da yake musharaka da su, wanda idan aka faɗe su galibi akan ji kamar shi aka faɗa. Misali, a cikin Alƙur'ani akan yi amfani da kalmar alƙin wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitina. In ka sa ita ka ce kuma ku yi adalci domin Allah yana son masu adalci. Wanda abin da ake nufi da al-qist shi ne daidaita abu, kada a yi shi ya kusa yadda ya kamata, kar kuma a gaza kaiwa inda ya kamata a kai. Tunda yana da iyali wajen ciyar da su, kada ya saka musu kuɗin da zai iya sawa su lalace su shiga wata hanya, kar kuma ya rufe rowar da ta gaza arzikinsa, ta yadda in an kalle su ba za a gane cewa shi ne wanda Allah ya yi wannan arzikin ba. In ya yi haka, bai wa Ubangiji adalci ba wajen aiwatar da dukiyarsa abin da ya kamata ya aiwatar da ita, kamar yadda Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya, wanda daga ciki shi ne ka wadata iyalinka. Al-qist kenan. Akan yi amfani da kalmar al-musawa. Al-musawa shi ne abin da ake cewa daidaito, duk da cewa lafazin al-musawa duk wani adalci, idan ka ɗauki kalmar adalci da kalmar al-musawa za ka ga akan iya yin amfani da su interchangeably. Misali, za a iya kawo musawa in ana nufin adalci, amma ba koyaushe ne musawa take nufin adalci ba. Misali, yanzu a Najeriya muna da ƙasashen kudu da ƙasashen arewa. Idan kowa ya sani cewa a cikin jihohi da muke da su na Najeriya guda 36 ko jihohi 19, duka jihohin arewa ne. Muna da jiha 7, North-East da North Central muna da 6, a tara da 12, a tara da 7, kaga ya ba ka nau'i ne 19, wanda idan ka ɗauki kudu za ka ga sun suke ɗaukar raguwar adadi, wanda da za ka kasa adadin Najeriya a tsakanin kudu da arewa, za da arewa ta yi wa kudu kuntuntau. Idan an ce za a yi musawa, al-musawa daidaito shi ne kawai a ce a kalli kudu a kalli arewa a ba su arziki ɗaya. Wannan a idan musulmi ne ke zama adalci, amma idan musulunci ba zai zama adalci, domin al-musawa shi ne daidaito kai da kai, wanda kuma a ƙa'idar adalci inda ake da mutum miliyan 110 ko da 20 bukatuwar su zuwa da jannar su ta fi inda ake da mutum miliyan 70 ko 80 to shi al-mutawa shi ne fari a daidai da kowa sai dai ana nufin daidaito a ma'ana ba daidaito a physical equality ba daidaito ko a ma'ana shi ne kowa a kan nufin ƙasar da a yi masa abin da ya dace ta yadda idan matsalar wannan ta taso za a fuskanci matsala a maganta ta wannan ba matsalar ta taso za a fuskanci ta a maganta to an samu total equality wanda ya kuma inclusiveness according to Islamic law amma haka nan kawai kana da mata ne wannan tana da ƴaƴa goma wannan tana da ƴaƴa biyu ya fi shi ke nufi da su sunan su mata gida shi ne sun mai rai za a kai su wannan ba a yaki amma abin da ake nufi da adalci shi ne kowace ta sannu buƙatar ta daga nauyin da Allah ya tsora mata idan kana da irin wannan buƙatar ce wannan shi ne al-tsawa kishiyar adalci shi ne zalimi shi kuma zalimi ko dai a kwace haƙƙin mutum a kwace daga haƙƙinsa ko kuma haƙƙinsa a kai wani wanda bai dace ba ko kuma ga abin da ya dace a yi aƙidarsa wannan shi ne zalimi ana zuwa al-zulm عند الله سبحانه وتعالى فقع في القرآن وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعالمين يدعو في الحديث القدسي إني حضرت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم مكلف بذلك حتى ذلك يقول البغي شيما لأمنه باسم شيء ظالم يقوم الكذب بعد حيث ko kuma kuta gona da iri wajen yin abin da ya dace wannan shi ne albabin wani faran tsara ke cewa kun a inna ma harrama rasiyar fawahisha ma ba ha da hawa ma ba ta da wani fitna wani bagai da layar haƙƙi wa an kushe duk min layi ma lafi na tsibiri sulfanan wa an kwasu ala zamani ma la ta alamu to albabin da ya shi ne zalin aljanru ma yana zuwa da ma'anar zalin shi ne ke ta haƙƙin maƙarfi da kuma yin jajirci wajen hukunci alƙur'ani ya kula da abin da ya shafi al'amarin adalci kuma ya korar a kan abin da ya shafi zalunci ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratul nahl yana cewa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون بل يقول سبحانه وتعالى يا ناس فاتقوا للعدل ويعلم كم يدي في بقاس السيدين في أبن سيدات إلى هذا الشيء وكيد أمور أن يشك بباني وما يدتو أتكين كم من بربان نشك بباني تأتكين دو كوتين تسو سيوان نشك بباني تناتا أنت أيتين كنفرق شيء إتيا إيهايكا da dukiyoyi da addini da mutunci da lafiya da duk wani abu da aka fassara maka a matsayin ƙarƙashin kurkuta to adalci shi ne kai kai horo ka kai mari kai ruwa kai kai a kan ganin cewa ka tsaya wani kiyaye wani abu duk da tsayin wasu ƴan mai idan har aka ce za a tsara dukiya da rayuwa da addini na wane da wane wane ba za su ji daɗi ba to zalunci shi ne ka kula da wane da wane ba za su ji daɗi ba ka ji kai abin da ya zama wane ke haka domin duk gwamnatin da ba za ta iya tsayawa ta tsara rayuwar talakawa ba ta tsara dukiyar talakawa tsara rayuwa ya kunshi tsara lafiya ya kunshi hana dukkan wani abu da yake kawo barazana ga wanzuwar waɗannan mutanen a rasa ba ta cikin gwamnati da ta gaza wajen kawo wannan rashin kan to ba ta yi adalci ba kuma a zanen gwamnati ko da ta yi ikirarin musulunci dole ko shi yasa shari'a musulunci ta yadda gwamnati ta yi yaki bayan kowa ke da tsara rayuwar nufi da wanda kuma yaki baya zama hatman da wajibar a kan hukuma sai in ya zanto zaman lafiya ba zai yiwu ba dole ne ta ɗaga mutane ta tura da mutunta domin tabbatar da ruwa da kuma toshe ƙarfar zalunci daga waɗansu da za su iya hana mutane da rayuwa ko kuma da gwamnati dai za ta fara da tabbacewa a tashi a kai farmaki zuwa ga wata jauna ko wata al'umma ba har sun kawai da ƙoƙarin sha'awar mamaya da kuma a cewar gurbin musulunci ya yi ya fi kwana da wani ba a kan zala ma ya nufi da ya guda a cikin gida a madina kuma yawan su bai kai yawan da har za a yi tsoron sa a cewa rayuwar zuwa ya fi kuma karfin su ba su da shauka karfin su bai kai karfin al'amfa ga ma da wadai ba da na'amara da al'amfa amma da yana matakin farko kai kanka ba kun ba daga wanda ya yi kafin cewa Allah ba ya ga za ka ga hikimar da Allah ya mata imani da Allah wa da abu da ke sa ta nuna a cikin kulubu inda za a yi yaki a kashe mutum dubu cikin Yahudawa a kashe mutum daya a mutum da ba za ma shi kan wannan rayuwar sa a wata kuma wata rayuwar sa amma a kan rayuwar mutum daya ana kishi da kan da yadda za a yi a yi sai kanta domin su ci gaba da yin aikin da za su samu aljanna ta hanyar aikin to wanda a yi jirgin suna da ba su an yaki sai dai idan aka kare wannan mutumin za a iya rasa rayuka masu yawa wanda a yi bada toshe hanyar da wannan mutumin za su iya fitowa domin a ceci rayukan da za su fi da yawa tsara lafiya shi ko tsara lafiya dole ne a kan matakai guda uku mataki na farko wajibi ne a ɗauki mataki na rigakafi domin kar a ba wa cuta dama ta ba shi ko gaba ɗaya matakin tsafta duba gani tabbatar da mutane suna bin tsa'a da doka shi suna an tsaftace su an tabbatar da cewa akwai bin doka da oda ba za a ga da wasu mutane su dinga jin karansu ba a baka ba su yadda za a yi saboda mutane suna da wadata suna iya siyan motoci kan a gane su takurawa masu haya da babura ko motoci a matsayin titina na su ne kawai suna da motoci kan arziki bai saba magani da zai sa shi da zalunci da za ka gani wani ya fuskata har a iya yin rigima da za ka iya faruwa zuwa ga kisa ko rasa rayuwar da lafiya ba zai yi ko mutum don tara kaɗi ya sauke damuwa da haushi a kan wanda ya san Allah ya ruba masa a cikin kamar yadda sun tafi abin da da yawa da cikin masu adiri da sun suke na rashin tsa'a da tarbiyya idan masu adiri sun suka taho a titin da mota ko ta za ta iya jerawa ko za ta iya su tare ɗaya biyu uku su ɗabbar ɗan ga kawai sai da wasu mota da za su iya takaɗawa su suke da jima a daidai lokacin da motoci biyu kuma sun buɗe alaƙa da kuma a daidai su sun da ya tobi a tsakankanin motocin sai da motoci kaɗan ko dai ne mota ya taɓa ɗan da su sun ko ɗan da su ya goga wa mai mota wanda wannan yana iya haifar da tashin tashin na ba ɗan da su sun da mai mota zai zalunce shi ya yi ba kuma mai mota da ɗan da su sun zalunce shi ya yi wannan zai sa sai ya barga ba a cikin shi shine mota yana ganin cewa wani yana da yasau kuki ba ne a gare shi yadda yasu ba ba ɗaɗuwa su ko ya ayyana su sau suna ganin cewa mai mota kuki ba ne a gare shi wata kila ba da kudin su ya samu yake motar nan a zalibi ne da sauran to da zarar ɗaya ya samu dama a kan ɗaya to za ka gaya har ma ɗaya ya sa da zarar an ka shirya sau ko da su kuskure ne da rashin sani ya goga wa mai mota to dama sun ce ai da wata a wata rikin ya fi shi karfi zai iya jagowar sama ya ba da hukar doka a hannun sa hukar sama fuce ne su da kafa ya fito ne ba wata kila shi kuma ya fito neman abin da zai rufa wa yaran suna fi tayi baya a cikin wa'annan azzaluman to a tare shi wata kila ba nan da ke kaiwa a kai shi ta da ofis 'yan sanda ma sun ayyukan sa a samu azzalibai a nan su kuma nama ya wuce sai ya biya kuɗin zai a cikin ministan sa a gaya mai maganganun da aka yi a zai san su a yana faru da yin ba ai mai zai ji ba su nan ne ba ne laifin da su nan ne amma ba lallai kowane ne da su ya su ne la'alla ya yi su da rashin sani la'alla ma shi a iya suna nan da fahimtar sa a kan jirgin ku ga maka ba a tafiya zuwa da shi suna wa mutum ko gaya masa magana ko har da tsaki har sai in shari'a ce da doka ta yadda an ba amma da a ce ana tsaye da adalci na ɗan sanda ko ɗan doka ko wata irin a kowane irin ma'ana ne da ake da shi don ya gina wa mutum magana da za su har da tsaki da tsayar masa da hankali ku idan an gama kiran sunan kuma sai ko wajen san kalmomi na zahiri da ya auna mata suna cikin abin da shari'a ta yadda a gaya wa mutum irin wannan an ba ta to a kan wannan don gudun kada mutane su harzu da a samu ceto nan da su rayuwa mai tsanani shi ke nan sai kuma shi ma a hukunta ko da wannan zai ke zuwa ga yarda aiki domin aikin ɗan sanda aiki ne na ladabi rubba yadda za a yi mara ladabi da tarbiyya kuma ya ladabtar da tarbiyya da ladabi makaho baya yi wa mai so da kowa shi zai fara zama da ƙarfi da kuma shi kuskure da zai fi kowa zai yi za su yi samun mutum a kan sirfa koyar da addini da Allah in yadda ya fi kuma ya zai saba wa Allah ta aika da tarbiyya daban bayyana da rashin tarbiyya a aikata daban to kuskure ya cikakka wannan dole sai kuma ta samar da wani jami'an tsaron da ke kan hanya wani lokacin za mu ga tsarar da rotter wata sunan su take nan an mutuwa rotter hukumar kare haɗurra abin da ya sa aka ambaci haɗurra su da shi ya mutu wa shi to amma wani lokacin sai su zama hukumar samar da haɗurra domin sai su zo wani a afuwar ɗan ɗan fana wanda akwai bom a wurin wanda dole kun mota ta zo sai ta tsaya sai ka ga su rufe ta a wurin wurin ta kawai ta leƙa wannan motar ba ka sa a zai kuma ina ka karɓi motar ka duk da dara ya halatta duk da tsaya idan suka ga mutum ya zo kuma ba burin su ba ce gaba ɗaya ba da yawan su ba burin su gyara su kuran ba eh to sabon sun ka tunda a kai kake ba a tafiya ba ne ko da za su ta leƙa so su gyara ma ko tafiya har Allah ya yi zafiya idan ka karɓi motar ka gasu ba a duka za su ka'ida ta ce ka za su har ta kama ma ta an kai mutum da za a kai shi a kai shi a yi masa adalci amma duk lokacin da mutum ya san cewa in ka kama su ka gefe ne sai ka yi wani abu to gobe wata kila ka fi samun mutumin da ya zo a fasashe na Allah sai ya iya tada rigimar da za ta iya haifar da hashin tashina to dole sai gwamnati ta kula da farko ce wannan abu yayin da kai a matsayin karshen fini kana tafi a kan hanya kamarorin da aka cutar da kai wanda da a ce hukumar tara haɗurra tana wurin ba za a cutar da kai ba ba ka gan su a wurin ba sai a wurin da lafiya nan ake rufewa kuma ka gan su rufin suna neman na goro mamaki za ta ke da ya kawo su nan da suka wannan zai sa duk ran da wani ya tsaya maka a kan titi to wa za ka yi tukutu ka tafi su suna sun ba haka ba za a yi ba ba a yi da ba duniya ta da gwamnati wani cikin da suka yi to domin kama kawo da zafin faruwar matsala kan ma a ji a yasa yau wannan shi ne ma'anar tsari kar a samu matsala wani biyu idan kana talaka ka bi doka talakun ka ba zai taɓa samar maka da kuɗi a wajen Allah ba da a wajen hukuma ka ce ba za ka bi doka ba wa ya ce talaka ya zo hanyar da mutane su kira da su tashi ba gwamnati a sa abin da ya zama wajibi sai wa talakawa amma shi ma kana da asara da ya zama wajibi sai wa kanka amma za ka ce zuwa ka tarar talakawa sun zo sun kwashe shara sun tara hanya da su hujjar su shi ne gwamnati dole ka zo ka ga shara da ka kwashe sai a kawar da shi kuma ba gwamnati ba ne ba ya kuma wani ta faɗa su da iyalin sa sharan nan ta tara hanya ta aiwatar da matsala iyalin sa su da a cikin mota ku kuma da ku hana ba da ku da kuka yi da za ku da kuke da Allah talauci baya zama mu gari idan hukuma ta yi zani ku karɓo ba a ce karamu zani ta da zani duk abin da zai kawo barkewar annoba da mutaya zama wajibi al'umma ta wataka hindu akata hukuma wataka hindu wata hukuma ni ba yadda za a yi talaka yana kallon bada yana ta dinkin da za a yi tsakace da shi a fadar shugaban kasa da fadar gwamna a ta alewa da za a ajiye su za a yi sun an kula da ita amma shi a sojojinsa ba magani babu kyakkyawan tsari na lafiya makarantun ya'ya ta yi ka nema wa kanka san da zai makarantar da kanka ne kuma har a ce za a zauna lafiya ya yi ba zai taɓa jin daɗi ba yadda za a yi duk wanda ya rabu hukuma da gwamnati ka ba shi shekara ɗaya za ka ga duk wani hali da yake cikin sakanka ya canja ya koma rayuwa ta yi masa kyau a zage kai kuma kana ne zai kace a ranka ba za ka cewa wannan ba na tafi wannan na ɗaya rinsa a wajen mai haifar da gabar da tattalina wanda kuma shi ne yake diplomatic da ke dauke da ba har ya haifar da asarar rayuka wanda kuma wannan haƙƙi ne da wajibi na hukuma ta yi abu da ya shafi addini haƙƙi ne na hukuma ta tabbatar da cewa ta samar wa da duk wanda yake rayuwa da tsakinta yanayin da zai fi yin bautar Allah a cikin kwanciyar hankali da tsarin da ya yi da ya yi tsara ba tsarin muku tunan shi da muku tunan ne kan muka sani duk hanyar da za ta kai musu zuwa ga masallaci wajibi ne hukuma ta tsare masa wannan hanya wajibi ne hukuma ta kasa kulle duk inda masallaci yake da ta zama wani abu da zai iya kawo tashi tashi na ta barazana sai kuma a tsanka na talata ko a tsanka na malami ko a tsanka na mabiyi akwai lokacin da ita hukumar ta hana kanta barci ne don ta jiyo abin da zai iya damunta ta yi kokarin kawo gyara don kuma zai kuma saboda a mata a cikin kasai kan yadda ba a faɗa ce ba wataƙila kuna sallah a masallacin ku su jami'an sai suka ji labarin wani za su kada fitina sai su kirawo sai su ce muna jin labarin cewa za a iya kada fitina kuma saboda labarin nan a mata gani ga maslaha duk da mu ba za mu zama dama shirya mana ana shirya mana zaman ka a akwai abin da ana yi ne don a kiyaye lafiyar ta da rayuwa wannan shi yasa dole hukuma sai ta shigo a tamin mimbari na sallar juma'a sai hukuma ta san ta kai domin wani lokacin da sunan addini ake iya kawo barazana ga rayuwa misali akan iya samun mutumin da yana da karatu amma yana da karancin majalisa ai ba dole ne duk da karatu sai ba yana da karatu ko kuma yana da karatu na addinin da rayuwar sa amma a wani bangare na rayuwa ne da su ta ya zalunce shi kuma jahilcin ka sun za ta fi haifar masa da matsala in ya fito ya furta wasu kalaman da za su fiya tun da rauna idan wani lokaci idan hukuma ta mutane to ai hukuma ba wai malami za ta kama ka ce nuna kama ka sa masa amfa ko wani abu a'a wani abu ka yi da yin sabbin da yake da cikin malam wani a da mutuntawa bincika yi bayanai ka zai ka zai ka yi ka dogarata in ya faɗa abin da ita hukuma ce ba ta fahimta ba zai ka fahimta ne domin ita ma za ta iya sanin wani abu kuma ta jami'a shi domin tana da iyaka in ya faɗa abin da a addinin ta kana da gaskiya ta ɓangare kaza amma ta fuskar rayuwa duba da yariki kaza da kaza akwai matsala a wannan abin a janye wannan abu sai kuma sun je Allah ka nufa da ma'aikata da aiki da su ka zo da tsara a cikin da ya samu sa so da yawa akan samu wata kudu malaman da masu kudu ba su suke cindira al'umma kuma a zo a yi fitinan da ba za su karfin a yi hankalin tun da kai ka matsayin ka nawa da ni ba ka da kuma ba ka da police station ba ka da prison ba ka da jami'an ma'aikata na tsaro na farin kaya na kai abin da kake da shi shi ne iya abin da Allah ya ce maka kai kuma Allah ya ce maka kai jayayya da iko ba amma tare da haka kuma kan da kan tsaron lokacin da suke bibiyar da wannan matsalar ba su da gurbin da za su kusa cikin malami kuma mun ci shi ne tabbatar da abin da zai samu da zaman lafiya domin a samu addini mai kyau a kuma samu addini mai tsafta wannan shi ne abin da Allah ya ce masa inna Allaha ya'muru bil adl idan kuma har malami ya cije a kan sai ya zarce a kan turbarsa ta abin da zai haifar da tashi tashina ya yi rayar da zaman lafiya ya haifar da tasirin da ta yi da wannan tsayin wajibin hukuma ta shigo ta yi fargaban ga a kan hana wannan abu da zai haifar da tasirin kamar abin da ba wani na kan kowa ya sani a yanzu su kan nan gwamnatin kama da ta samu da kai an yi kuma ana kai mata hukumar 'yan sanda ba wai a banza ta wani toshe kundinta ba ta zai ta kuma ji kuma suna sarrafa da rahoto domin gudun kan su suna tabaru hukumar garin kaya ta tattara sun jima suna jin maganganun da su a jikin tsarin su da kwarewar su a aiki sun san cewa irin maganganun da ake faɗa za su iya hana su a cikin mutane sannan ita ta tabbatar mata a matakin ta na mutum ɗaiɗai kun san gwamnati suna ji amma ko da aka kira gwamnati koke an sha aje a kai koken nan a ga wani a ce ga matsala ta ce ku ba mu da hujja a hannu ku yi haƙuri kai hatta hukumar tsaro ta farin kaya ta kira mutum nan ga shi ta zo da shi ga malam Abdulwahab suna tsara masa lafiya ga shi ne mai gida ga digi na hisba ga shugaban tsaro na farin kaya domin a zauna lafiya shi shugaban tsaro na farin kaya yana so a yi sukuti domin kowa ya ci gaba da yin abin da constitution ya ba shi dama misali ita constitution ne ko amma a wajen nan mutum nan ya turfa wa shi ne shi ne zai na ban al'ada kuma ya fito wani safin ya murmura magana ya karya kan su da shi da ya fito sai ka bari ka ce kai yayi ba gaskiya bane sai a kuma sai zai gora mutane shi aka yi wa to rabani rabaka wata rabani tashaka ko da gwamnati ta tashi ta karkashin ofishin kwamishinan addinai domin ita ma ta sha kuce-kuce ta take gina hujja gwamnati ba ta yi aktin a matsayin baya da dogon ba ta zangar ne ya hujja ku ta da shi kuce su na ya ta da hankali duba ba son mu ji kawai ba kuwan mu kowa ya yi a kukali kuma ce muna da hujja ku kawo hujja muka je muka yi karatun mutum nan muka ɗebo maganganu na tare da hankali waɗanda duk wanda ya imani da Allah imani na gaske ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani na gaske maganganu da ke kare masa maganganun nan za ka yi ta bakin ka tun daga firamare har ka zama profesa a addini ba ka taɓa jin malamin addini ya fata ko ya fata a yadda shi wanda yake faɗa in da a ce yadda yake faɗa haka maganganun nan suka dawa wanda zai yi aiki sai muka ji maganganun nan daga wajensa kuma tun abin nan yana a hankali a hankali mu muke ta gwagwarmaya da shi ke faɗa mu faɗa kullum in mun yi ya da an masa dukan da ba zai iya tashi ba sai shafi rasin ɓangarar da wannan magana amma da ya zuwa malam ya ga ɗan kuskuren ta hauku ya yi kuskuren kalma a hauku kuma na sai da za a je ne gyara wannan wajen kamar da kudaje suke sun san gyara wannan gyara su sauka a wani sai ya manta da asalin kafiyar gobe sai zai ce da na sa ne su da comfort a wani da kun zo na asalin sai magana shi ke da sai a gini wace ko waye Allah ya sa muka ba'an da ta muka haƙura da damuwa muka ciro maganganun nan muka haɗa muka je muka kai ita ba gwamnati da ta ji sai da ta kai wa hukumar da aikin da ne ta ce to ga wannan shi a yi maza maza a yi a tsora ke nan da ya fita a ce da haka karkace ne wannan wannan ta garga ya mutu domin tsara wannan amana da Allah ya dora mata ta tabbatar da zaman lafiya wannan kan kuma da mijin gaskiya sun kai a harkar da ta kuma wallahi ba da Allah ya shiryar da gwamnati zuwa wannan kyakkyawar tafarki ba ga mutane ba su bari a cikin wani zafi kuma Allah ta tsara ma akan wannan ka za mu mura da cikin kyakkyawar tafarki ba ya ce za a yi haka da gwamnati da zafi ta tafi hanya cancan wata ta fita ta ce to abin da ya kamata a yi shi ne yanzu sai dakata da wannan kwanagganin naka yanzu ma kusuru ba za ta kanara magana ba tunda kai ana kawo gama a ƙa'ida an kawo mutum tsara yana hannun doka ba a bari mu kai har sai an gama shari'a sai dai ana nema a nemi beni sai a ba da beni ko da kuwa zargi ake yi da haka ba za ta zama shi to kuma da kuka kawo tsara ku zo hada ku a cikin kurkuku a shi wanda an kawo tsara da aka kawo dalilai ga shi nan an kawo substantial evidence beyond reasonable doubt wata wanda shari'a take nema kenan ambapo kuna ala simu procedure za kujitetea. Tushiba mata ni kwa kukua sikula, ya kisi ya kisi ya kisi. Tumeja zuwa kisila zeki ya kuduwa. Da ama kuna zeka ya kisi ya kukua roku, uya kukua kisi ya kisi ya kukua. Ya kisi 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 ya Rada ya da rafi da jide su ce magana ce ta siyasa jama'a ku ce kowa ya musa mutan jawabin shi masha Allah tabaraka Allah inda haka da rafi da su kuma ce su ba ta mutan jawabin shi mana ku ci gaba da yin abin da ya halaka ta sai to da yake in Allah ba ta rafi ba in ya gani cewa mu a cikin ya mana tayar hankali da kan cewa ku gwamnati ta kawo ne da ta mara shi da wasu da ne fito ya nan ana ma cikin hakan yanzu cewa zai ci gaba da ya tsakun mun da gaban da take kashin kasa yana sake tunzura mutane da ci gaba da maganganun sa ta hanyar yan jarida da cikin rashi Allah wa alaikum sai da yan jarida suna da intern ne akan abu ko kuma dai neman abin ci da neman labarin da za a bar sa Allah ba alai shi ke nan sai fa ci gaba da abun nan Allah ya sa gwamnati ta saka ka aka sake jarkudan ka akan wannan doka ya fito yana cewa ai da lissa da aka amma sai a ji magana ba mu shirin ji Allah ya ta shi ko kun kai ne ko da wani ya tsaya ko mun ta ba ta kai kare to Allah ya ta da jami'in da ko an san ku jiro mata da hisabun da ne ya fara kan sai ga sun ya yana wato gwamnati ne ai abai ba su da adalci a wajen ta amma gwamnati tana da adalci wannan gwamnati ne adalci da hadisi da maka adalci hada shi da malaman jin wannan sakon kotun ya sa muka ce to shi ke nan mu ka mun ja baya muna jira gwamnati ta bada umarni na gaba ita ba ta ga gwamnati ta yi na amsar bayanin kotun tana jira da dubi da hadi wato da yake hukunci ta da fitar shari'a zuwa 23 ga wata amma a cikin kanin maka ta ce a mutunta dokar da kotun ta faɗa ran 2 ga wata sannan mun ci gaba da duk maganganun da ka bangara mun fito mun yi bayanin mawqifin ahlus sunna an yi gangamin lakka an yi bayani ya ne kamar alaka an bayyana shi wa ya ya mun hayya a sai gaba mun mun yi ne ya biyo baya bayan wannan ba ta ba ku da ku da Allah sallallahu alaihi matakin jama'an Najeriya da wadai suka dauka malaman Kano suka wuce malaman Najeriya kuma malaman Kano nan muna da kungiyar jama'a su zai yi dawo da su cikin muna da cewa muna da takardun muna da kungiyar tijaniya akwai kadiniya wata kuwa ta daro kadiniya ya ba su kuma da daro kadiniya muna da jawabin dinin Islam muna da council of ulama na Kano sannan kuma muna da coalition kungiyar zaura na din kan malaman Kano wanda professor Barodo yake gabaci Sheikh Malam Abdul Wahab Allah ya kara masa lafiya su professor Baban Gida su professor Ahmad Turbi to shi ne din jin a cikin sai ke ne muna da tsawon su wanda ya fada a jasa a duniya a kan yana muka fito matasa suka haɗu suka yi lakta a wasu ɗin a kan haka da wani kiti na kowane ɓangare aka yi magana da murya ɗaya aka tsara nana a matsayin malaman Kano game da abin da ya shafi wannan kabila kawai sai muka ji a bakin nan wata magana ta fito wai daga wani waje da ake kira da council of ulama na Najeriya wai malaman Najeriya suna neman gwamnati ta yi adalci da buɗewa wannan mutumin wuraren wannan ƙarya ce da zalunci da yauta ba wani malamin Najeriya na Allah da yake da wannan ra'ayi mun kuma faɗa mun sake faɗa ƙarya ce wanda yake da nufa a yaro ke so ya tarka shi dan adam ta bawa kalima ya fito yake cewa shi ne aikin shugaban malaman Najeriya ƙarya yake mun aika wannan tsari yake wanda kaida da ya zarafa ko kwatsa kola wanda only represents himself har da kawai yake mutunta da kuma inda yake zargin cewa ba da tsaki wanda mutum ne kan bauchi asalinsa kan boko ne da kofan ya kiti ya kagato aka rasa ya dawo bangaren addini a tsarinsa kuma a nan ne zai iya yin tafaya da ta cewa ubangiji yana da wajen da za su iya kara addini kuma ya san wannan mutumin cikin bauchi sun sani kuma za su ji magana kuma za su gaskata magana tijjaniyan ma ba ta tare da shi kuma ku kafa kunnen ku kujerar da tijjaniya tsaye a kan ku za ka yi a kan daga baya da Allah ya ga cewa a cikin tijjaniya ma ba zai tafi gida ba kuma in ya zo ga duniya ba ta kafe shi ba ku da aka kai da ya zo ta fiya a tsarin shi ko a tsarin ta ta fi ba ya da gowa ta tafiya domin a yanzu aka masallacin tawazunan sa jami'a a tsarin ta fi ba wanda shi wannan mutumin da aka dace a tafiyar da ya zo a Iraq har da shi ya tafi muna da hotunan muna da abubuwan da suke tabbatar da haka wanda in gona ma za su kira mu muna da dalilai da komai to ya taɓa samun damar zama a cikin council of ulama na Bauchi wanda sakamakon an fara da ya samu har ko ya taɓa zama shugaban council of ulama sai ya kuma ya jawo ko ɗan shi'a a matsayin na kasararsa ya sa a tawa da matsayi ka aboki ba sa tare da kansu da kuna matsayi ta bauchi ko kan baya ko kuma haka to ya yi a wasu cewa tun da wani abokan kureta Allah ya kansa da rama ya rabu shi ne yanzu a cikin ciya ma na nashi rafa su da kuna ma to mu wani abu aka yi ne muka taɓa zama na nashi rafa su da kuna ma lokacin da za a musa barin nan gwamnati ta nuka yi biya ba shi kokarin su tsaya a tsakiya ta rubuta wasiƙa ta aiki wa Sheikh Sharif Ibrahim Sani a matsayin sa na shugaban kwamitin fatawa na dokar kansu da shari'a ta aika wa sakatare na DNI ta aika wa shugaban DNI sarki musulmi mai alfarma ta aika wa sassafu ka jirya ta ce wane ne da wasu eminent scholar da za a tura halifa ya ce a tura wa Sheikh Kamma aka tura masa yanzu daga zamfa nan aka tura Sheikh Abdullahi Barano Allah ya kara mu lafiya aka tura shi tsaniya a yanzu ke aka an ga mutanen da aka san cewa icon ne na addini na Najeriya ba tare da wani bangaren ko wani abu ba ya ji saura waye ba mai yasa ba haka ne duk wanda ya kamata a ce gurbi ne babba da a ce akwai wani recognition na National Council of Ulama of Nigeria ila rasulullah ba a muna tunayin existence na samun samun rafin amma kasar sun da suke ciki da influence din sa a cikin religio political a Nigeria ne shi yanzu a yanzu haka to shi din da ke guided team da kuma mutanen da zuwa yanzu so fa abin da suke nun gano lokacin da bada za su faɗa suka haɗu suka kira press release shi kwaɗan jarida mane mun tsaba ne idan da ya kullum neman labari ne ko ta ce ka ce ka ce ka zo na da bayani zai zo kuma aka samu ba rukuni ma lokacin a cikin jarida wani sai za ka dan ba shi wani abu zai iya biyo ka wata gaske da manufa ka ba su labarin ku ya ka duniya ku ko mutane ku yi kuku ya kira wanda zai kira wani fito ya yi press release na minti 40 da wani abu wanda minti 28 aka yi da turanci sannan daga baya aka fassara da Hausa kankancin kwado da yi su samu da labaran da ta fi da su banga da wasu da yi sun wallafa kuma labaran ya fada ya fara yaduwa har ma mun jiyo mun gano a facebook da social network ana cewa an buɗe masa masallaci to wannan magana ƙarya ne ba su ɗauke da su kansu an samu wa'yansu masu san sauran hankalin da ke fatan Allah ya ce ko ce su sun ce ƙarya ne ba su ne zaman ku dawo kan magana shi wannan mutumin a cikin wannan mutum 28 sun je ne zai ta ba mun da Allah ta baka ya so ke har a cikin Muawiya da Abdullahiya ya ce zalunci na Banu Umayya wanda ya fara tun daga علشان ما يفسد الحسن في من حد هنا نقول سنك لو كنت معاويه في من حد فمن تزيد كاو حكاية جدنا هو ألا يقال إلا عدوية التعكي وفي الساعة شمشي مثل عارف وأن أحضر حكاية أبن جيفا أنوصي وأن أنتم عيسي أكاو سكت داعي ليس عايش سوفر بسينا هو مرفيني سوفر داعي أما ترين فتوك تهين كريئيشن كونفيوجن وليس كونفيوجن كيف يتوى ما كونفيوجن وإذا ما كيف يتجايد من أوريجن أما تعطيني سبب ما كونفيوجن بعض tabai sai da wannan kuka saboda haka akai jama'a yana kuma Allah mun duka shi wajibi ne masallaci ne kike na mutane abin da shi ne gaskiya eh ayi hakuri muna sanar da cewa an dace a cikin lokaci amma da ma mun duka da Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma da Allah kuma yakan sauki lokacin da zai iya fahimtar da mutane su gane addini yadda ya kamata gurin shi ne a fahimci gaskiya a zauna lafiya jama'a aya kuma ya fahimci gaskiya mu zama masu siyayya da ladabi to Allah mu zama masu siyayya da ladabi idan mutum ya gaji yana da kudurin da Allah ma ba zai karɓe shi dalli ba amma kakka zo kada ni da sababi da kofa da kake na da Allah kuma to a ƙarshe jama'a na daidai ba za ka yi da zagin sababbin manzon Allah ta tsara a cikin wannan gari namu mai albarka ba wannan shi ne abu na farko a gurin jimla godiya da gwamnati a kan matakin da ta ɗauka ko muna so gwamnati ta gaske a kan wannan kyakkyawan mataki na da Allah ya saka masa gaske don kuma muna kira zuwa ga dukkan hukumomin da abin ya shafa game da wannan ƙarya da kusa da waɗannan mutane suka yi lallai dukkan hukumar da abin ya shafa ta fito ta mayar da martani a kan cewa wannan ba ra'ayi ne da yake wakiltar ba ra'ayi ne da yake wakiltar malaman Najeriya ba sa'annan kuma muna kira ga al'umma to Allah a zauna lafiya a kwantar da hankali a kuma tsaya a cikin kyakkyawan shirin sauraron abin da hukuma za ta ba da umarni na mukabala wanda har zuwa yanzu a shirye muke duk lokacin da hukuma ta ce za a yi mukabala to da yadda Allah subhanahu wa ta'ala malamai a shirye su kuma ta ci babu abin da ya sa malamai da su koran kare addinin Allah subhanahu wa ta'ala ko da zai zama a fasar rayuwa ya Allah muna roƙonka tabbata mana da zaman lafiya a garin mu Allah ka rika mana addini ya Allah muna roƙonka dukkan wanda zai kawo mana tashin 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 hankali ubangiji Allah ka mana haka Allah ka tabbatar da mu akan kyakkyawan zamani ya Allah yadda muka yi imani da kai muka yi imani da wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka cika wata raya mu akan wannan sirba Allah kuma ka kashe mu akan wannan sirba ya ubangiji ka mana maganin zalimi Allah ka mana maganin jahili Allah ka mana maganin bakin talauci Allah ka tura shugabannin mu akan turbar da za su iya tsayawa da rike adalci kuma ta rike su da adalci ko kuma Allah ka ba mu ikon yin sa'a da biyayya ya Allah muna roƙon ka kana da shi ta kuwa Allah ka mana maganin Allah ka kafi ba don mu baki daya ya Allah ka kafi ba don mu baki daya Allah ka kafi ba don mu baki daya ya Allah muna tsara ba ku hakuri biya ku kwanta da hakuri ولكن انا اريد ان اتكلم في كلمه kana jikara ga yadda suke da wata matsala ka sani ba ku abin su ko ta neman lafiya ko wani abu akan zarafi na addini a wani wajen ba sai ka ji ka wulakan ta a wulakan ta ba amma akan abin da shafa addini kai a kuma ka sadaukar da lokacin ka wanda a cikin 24 hours ba za ka ba wa Allah sama da wata kila awa biyu ko uku ko biyar ba wanda kuma Allah ya san shi sama da haka kai a kuma muna sanar da cewa an ci lokaci da yawa amma larurar abu ke ta saka dole jama'a suna buƙatar a samu lokaci da kuma ta aiki bayani Allah muna roƙon tabbatar mana da zaman lafiya kuma Allah ta fi ba don mu da ta lafiya.